Jama'a, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarodiya da Fara'a da Nomad Dalol da kuma Niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu alfa'ar radio kuma si. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar talata 12 ga watan Satumba. Ibrahim Ka Almasi Garba ne da ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke tuskar mu, ga kanin labaran.
Mazauna tsibirin da ke kudancin Florida inda mahaukaciyar guguwar nan ta Irma ta yi mummunan illa, yanzu haka ba za su iya komawa gidajensu ba har na tsawon makonni. Akalla mutane 16 ne aka kashe, waɗanda yawancin sojojin gwamnati ne biyo bayan harin da 'yan ta'addan Al-Shabab suka kai a wani ƙaramin gari mai suna Belar Hawu da ke cikin ƙasar Somalia. Shugaban addinin Buddha na Tibet Dalai Lama ya yi kira ga shugaban fafutukar kare 'yancin mutanen ƙasar Myanmar da ta ƙoƙarta ta ga an kawo ƙarshen tashin hankalin da ke addaban 'yan jinsin Rohingya.
To, kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya, za a ji cewa hukumar kwastam ta Najeriya ta kama bindigogi wajen 1,100.
An zo da su dai don a cuci ƙasa kuma Allah ya taimaka muka kama.
Za a ji cewa kwamitin shugaban Najeriya kan zargin da ake ma sojoji na cin zarafi ya fara aiki, amma 'yan raji na cewa
ta kai ma a yanzu a Najeriya yawancin mutane sun ɗauka cewa kwamiti wata hanya ce ta shashantar da al'amari.
Kuma da yake a nan Amurka har yanzu ana batun nan na harin ta'addancin a ranar 11 ga watan Satumba na shekara ta 2001, za mu ji ta bakin wani ganau ɗan Najeriya. Kuma kamar kowace ranar talata, Aliyu Mustapha Sakkwato na tafi da shirin nan nasa na tsaka mai wuya, inda a yau sawun giwa ya taka na rakumi. Saboda haka za a ji kurar da ke tashi bayan kalaman da Atiku da ministan mata suka yi na baya-bayan nan, amma fa duk waɗannan sai fa an sha labarin duniya.
Masu sare, assalamu alaikum. Mazauna tsibirin da ke kudancin Florida inda mahaukaciyar guguwar nan ta Irma ta yi wa mummunar illa, yanzu haka ba za su iya dawowa gidajensu ba har na tsawon makonni. kamar yadda fadan shugaban Amurka na White House ta faɗa jiya Litinin. Mai bawa shugaban ƙasa shawara a harkokin tsaron cikin gida Tom Bossett ya ce domin kafin abubuwa su farfaɗo su koma yadda suke zai ɗauki lokaci, domin kuwa guguwar ta lalata gadojin da suka haɗa cikin birni da sauran ɓangaren birnin. Bossett dai yana magana ne bayan da jami'ai na a Florida suka kammala dukkan bincikensu tare da auna irin illan da guguwar ta Irma ta yi. Wannan guguwar dai bayan ta kassara arewacin Florida yanzu ta dangana zuwa jihar Georgia tare da haifar da ambaliya a yankin. Wannan ne ya sa da yawan gidajen jama'a da abin ya shafa gidajen suka kasance cikin wannan mawuyacin hali, musamman daga yammacin Florida ta gaɓan kogin Mexico har ya kai zuwa babban birni mafi girma a jihar, sai kuma Jacksonville ta gaɓar tekun Atlantica. Jihar Florida ita ce jiha ta uku mafi yawan jama'a a Amurka, wadda take da kamar mutane miliyan 20, kuma mutane miliyan 6 daga cikin mutanen ba sa da wutar lantarki a sanadiyar wannan guguwa ta Irma.
Akalla mutane 16 aka kashe, waɗanda yawancinsu sojojin gwamnati ne, biyo bayan harin da 'yan ta'addan Al-Shabab suka kai a wani ƙaramin gari mai suna Balad Hawo wanda ke cikin ƙasar Somalia a jiya Litinin. Kamar yadda jami'ai da kuma mazauna inda abin ya faru suke cewa, mujiya daga jami'an tsaro ta ce 'yan ta'addan sun kai harin ne a wurare uku a cikin wannan gari wanda yake kan iyakar ƙasar Kenya da Somaliyar. Harin na farko an auna shi ne kan barikin sojoji wanda yake da tazarar kilomita 6 daga wajen garin na Balad Hawa. Magajin garin Muhammad Haid ya shaidawa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa sai da 'yan ta'addan suka tada bom da ke cikin wata mota kafin suka dimfari sansanin sojojin. Har ila yau dai wata majiya mai zaman kanta ta shaidawa muryar Amurka cewa sojojin gwamnati 14 ne suka mutu sakamakon wannan harin, kana wasu 8 kuma suka samu raunuka. Haka kuma ko baya ga aikata wannan ta'asar a sansanin sojoji, sai da kuma suka shiga gari suka kaiwa babban charge office din yan sanda da ke cikin garin hari, kamar yadda wasu mazauna garin suka bayyana a muryar Amurka. A hari na uku kuwa, maharan sun auna babban headquarter gundumar garin ce, sai dai yayin da mayakan na Al-Shabab da sojojin Somalia suke arangama, su kuma sojojin kasar Kenya sun kaddamar da harin dakilewa yan Al-Shabab din hanyoyin shiga kasar ta Kenya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban mabiya addinin Buddha na Tibet, Dalai Lama, ya yi kira ga shugaban fafutukan kare ƴancin mutane ta ƙasar Myanmar, Aung San Suu Kyi, da ta kokarta daga cewa an kawo ƙarshen tashin hankalin da ke addaban ƴan jinsin Rohingya na ƙasarta. A cikin wasiƙar da ya rubuta mata, shugaban addinin na Tibet ya ce yana mamakin yadda lamarin ke ƙarasa kurkucewa kusan kodayaushe. Sashen harshen Tibet na wannan gidan rediyon ya samu wannan wasiƙar, wanda har a ciki yake sake taro mata wata tattaunawar da suka yi a shekaran baya, salin da yake bukatarta da ta yi amfani da irin tasirin da take da shi domin kawo ƙarshen matsalar da musulmai ke fuskanta a ƙasar. Haka kuma Dalai Lama ya gargaɗi shugabar ta Myanmar da sauran shugabannin ƙasar cewa muddin ba su shawo kan wannan matsalar ba, to ba shakka hakan zai iya janyo ƙaruwan tashin hankali da nakasan ƙaddarorin jama'a a cikin ƙasar.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ba tare da wata adawa daga wata ƙasa ba ya amince da ɗaukan wasu sabbin matakan karya tattalin arzikin ƙasar Koriya ta Arewa saboda gwaji na uku da ta yi na makamanta na nukiliya da ake kyautata zaton sun haɗa da gagarumin bom ɗin na hydrogen. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta ce an ɗauki wannan matakin ne don a tabbatar wa Koriya ta Arewar cewa duniya fa ba za ta taɓa barinta ta kai ga mallakar makamin nukiliya ba. Haley ta ce waɗannan matakan na baya-bayan nan za su takura Koriya ta Arewa ta hanyoyi da dama da suka haɗa da hana ta samun isassun kuɗaɗen da za ta gudanar da ayyukanta na ƙere-ƙeren makaman nukiliya da masu linzami. Haka kuma waɗannan matakan muddin aka aiwatar da su za su rage sulisi ɗaya na yawan man da za ta iya shigowa da su daga ƙasashen waje, wanda Haley ta ce Koriya ta Arewar na buƙata don gudanar da masana'antunta na ƙera makamai. Sai dai ƙasar China na jan ƙafa wajen ganin an ɗauki wani mataki mai gauni da zai iya durƙusar da tattalin arzikin ƙasar ta Koriya ta Arewa. A martanin da ta maida ƙasar ta Koriya ta Arewa, ta ce Amurka za ta daddana kutarta muddin dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da wannan matakin. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a Najeriya, inda hukumar kwastan ta ƙasar ta bankaɗo makamai wajen 1,100. Babangida Jibrin Gareka.
Babban controller general na hukumar kwastan Kanar Hamid Ali Murabus shine ya sanar da hakan ga 'yan jaridu a birnin Lagos.
So if you add 600 plus 300 plus 200.
Yace kamar da kuka sani a can baya mun kama wasu bindigogi manya 661 da kuma 440, kuma wannan container mai tsawon kafa 20 mun kama shi ne a ranar 7 ga watan Satumba, inda aka nuna cewa kayayyaki ne dake da nasaba da ababen wanke hannu na banɗaki da sauran kayayyakin famfo. Yanzu kuma dai wani jami'i da ya taimaka wajen fitar da kayan yana hannu. Kanar Hamid Ali Murabus ya yi bayanin cewa a ƙarƙashin sa hukumar kwastan za ta yi iyawanta wajen gano masu ruwa da tsaki wajen shigo da makamai cikin Najeriya. To koya masana harkokin tsaro ke ganin wannan kamu na makamai da hukumar ta kwastan din take yi? Tambayar kenan da nawa Kanal Aminu Isa Kwantagora Murabus.
Abin da ya nuna cewa wannan sana'ar da ana yi yanzu gani dai da aka sa ido ake kama wanda ke shigo da su, muna dai fatan mutanen kwastam za su iya bayyana mana waɗanda ke yin wannan mummunan sana'a saboda mutane su farga
su ma dai ƴan Najeriya ba a basu baya ba wajen yabawa da matakan da hukumar ta Kwastam din ke dauka.
A gaskiya mun ji dadi kuma muna farin ciki da Allah ya sa hukumar Kwastam ta kokari ta samu damar kama waɗannan makamai, saboda gaskiya suna kokari ya cancanci a yaba musu akan waɗannan bincike da suke yi na kwakwaf.
Hukumar ta Kwastam dai ta bayyana cewa tana ci gaba da gudanar da bincike domin gane ainihin waɗanda suka shigo da waɗannan makamai. Hairar da nayi da shi a controller mai kula da tashar ruwan tinka Alhaji Bashir Yusuf ya bayyana kokarin da hukumar take yi ta tashan jiragen ruwan na tinka.
Kowa ya san yadda harkan tsaro take a kasan nan. An zo da su dai don a cuci kasa, kuma Allah ya taimaka muka kama. Mu custom muka kama, ba wani ya kama ya kawo mana ba.
Babin Ejiprin Murya Amurka daga Lagos.
Alaikum kuma a gaida baban gida daga Lagos. Kuma bari mu kada babban birnin tarihin Najeriya Abuja, inda kwamitin da shugaban kasa ya kafa don binciken zargin da ake ma sojoji na cin zarafin bil'adama ya fara aiki. Sale Shehu Ashaka gare ka.
Bayan kammala aikin kwamitin, zai miƙa rahoton ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari don ɗaukar matakin da ya dace bisa waɗannan zarge-zarge na wuce gona da iri da sojojin ke yi. Profesa Jibo Ibrahim na kan gaba a kwamitin da nuna ƙwarin gwiwar aikinsu zai yi tasiri.
Mu za mu yi aikin da aka ce mu yi. Shi shugaban ƙasa lokacin da ya kafa mu, abin da ya ce in dai muka yi aikin nan inda ya kamata, to abubuwan da muka ce gwamnati su aiwatar za su yi. Sojoji suna wurare daban-daban, akwai abubuwa da suka faru kuma sun fara gaya mana yau, amma za mu ci gaba mu saurare su, mu tambaye su abubuwan da ba mu gane ba, sannan daga ƙarshe mu ce ga fahimtarmu na gaskiyan abin da ya faru.
Ita ma 'yar kwamitin Hawwa Ibrahim ta ce in an yada aikin kwamitin, mutane za su fito su bada bahasi da zai taimaka a samu adalci.
So ya kamata masu watsa labarai da sun samu mu duba suwaye da suwaye me suke ji, rediyon kasar su, ƙauyen su suke ji, a kowane inda za su samu labarin da za mu iya kai musu labaran. Ba na fito Gombejiya, na kuma tafi Maiduguri, ba su samu labari ba. So ina jin akwai ɗan aikin da za mu yi don yayata labari na ɗaya kenan. Na biyu, mutane suka tsaya sai wajen ƙarshen abu sai su taso su mata zugumi su fada kai. To muna ga akwai alama kamar daga Yobe sun tattaro abubuwan da su tattaro sun kawo, ko shi kai akwai ɗan gyara da ake akai. So akwai wasu memo da har yanzu muke tsumaya, muna kuma fatan za su iso kwanan nan.
A nasa ɓangaren Isa Sunusi na hukumar kare haƙƙin ɗan adam, wato Amnesty International, ya yi fatar aikin kwamitin ba zai zama na je kana yi ka ba.
Kai ta kai ma a yanzu a Najeriya yawancin mutane sun ɗauka cewa kwamiti wata hanya ce ta shashantar da al'amari, ba wai a duba a yi gaskiya ba. Mu dai muna ba su abin da muke kyakkyawan fata, kuma mun fitar da sanarwa a yau inda muka nuna cewa ga fa abin da ake buƙata a tabbatar da cewa wannan kwamiti yayi aikinsa, tabbatar da cewa an yi komai an tsage shi, sannan waɗanda wannan kwamiti ya same su da laifi to a hukunta su.
Zuwa fara aikin kwamitin, ƴan ƙungiyar shi a Mabiya Ibrahim Alzazzaki ba su halarci zaman ba. Sale Shehu Ashaka, Murya Amurka, Abuja, Najeriya.
To a gaida Sale. To bari mu dawo nan Amurka, inda jama'a ke ci gaba da tunawa da harin ta'addancin nan da aka kai ranar 11 ga watan Satumban shekara ta 2001, wanda ya sanadin mutuwar mutane kusan 3,000. Wani ɗan Najeriya mai suna Garba Suleiman Krako, mazaunin birnin Boston Ganauni, kuma na ɗaya daga cikin waɗanda suka auna arziki, don haka na tuntuɓe shi don yi mana bayanin al'amarin. Sai ya ce,
to assalamu alaikum masu sauraronmu. Wato abin da ya faru shekaru 16 da suka wuce, wato ran 11 ga watan Satumba, wato jirage ne suka tashi daga nan garin namu, daga Boston, jirage wajen guda 4, duk Larabawa ne a cikin wannan jirage. Niyan su daman su ruguje gidaje da inda bainan jama'a suke, abinda suke niyya kenan domin su halaka Amerikawa. To inda suka kai niyan hari daman wani gini ne wanda ake ce mai World Trade Center. A wannan guri akwai hotel guda 2 masu tsawon gaske, wanda yake ɗaya daga cikin su yana cikin Marriott Hotel ma yana wurin a wannan tagwayen gini. Kamfanoni ne da ofisoshi da komai da mutum ka sani a wurin, masu sauraron mu a wannan guri. goma ga wata Michael Jackson da shi da ƴan uwansa wanda suka daina wasannin raye-raye da waƙe-waƙe, wato Malone, Randy da Jermaine za su yi wasa. To ni abin da kai ni New York kenan. Wato Allah da ikonsa an ce zakaran da Allah ya nufin ya cara, ko ana romu zuru ana shahu sai yayi. Ni ganin baɗi kuma Allah zai nuna mishi. To ni kam da yanzu na zama tarihi. Domin abin da na gani a ranan nan, mun je kallon wannan wasa da Michael Jackson zai yi a New York. To saboda alaka da nake da su da manya-manyan hukumomi na hotel-hotel na ƙasar nan, aka bani wato irin rahusa rangwame ake cewa abin da ake caji a ɗaki ɗaya a wannan hotel inda jirgin sama na farko ya fada ya ruguje wannan Twin Tower ɗin, wato tagwayen gini, dala 550 ake biya kwana ɗaya. To ni an bani akan dala 45 staff associate discount ake cewa, wato ma'aikaci ne babba ne a wurin. To sai ya kasance da naje saboda kawai sun gani baki a gurin, sai suka min launin bambancin fata, suka ce ai babu ɗaki. Ashe Allah dai ya kwace ni ne. Kuma Allah ya sani ban ji daɗi ba, na fusata har na yi magana cewa to wannan ne kuma bambanci, kuma wato abu da ake cewa da turanci racism. Ya za a yi ga takardun bukin ina reservation ina da komai da komai ku ce ba ɗaki? Suka ce in yi haƙuri sai dai a kai ni annex. To a lokacin su Michael Jackson sun kusa fara wannan wasa, sai na ce to su kai ni annex. Allah da ikonsa shi muka je aka kai ni wannan guri annex ɗin, kuma ba yi da nisa da wannan gine-gine. Da safe kaman ƙarfe 9 mun waye gari, kawai sai jirgi na farko suka taso da shi daga garinmu nan Boston. Su waɗannan pilots daman su a makarantar da suka koya a Boston koyi da za su tashi da kawai su fara fuji a sama, amma ba su damu da yadda za su sauka ba, su dai kawai yadda za su tashi su sarrafa jirgi a sama. Allah da ikonsa kawai suka je suka darama wannan gini na farko, shi alfayar kenan.
To masu saurare, sai a biyo mu a shirin hantsi don jin ci gaba da kuma ƙarshen wannan hirar. Yanzu kam bari mu za ku ɗa gefe Aliyu Mustapha Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba.
Tsaka mai wuya.
Ita Jummai Alhaji Mama Taraba minista ce a ƙarƙashin gwamnatin Shugaba Buhari. Abin da ya dace shi ne lokacinta da ubangidanta wanda ya kawo sunanta daban, lokacinta ga mai gidanta wanda take yi ma aiki daban.
In ta hajiya ma ta sani daga PDP da shigo APC, kuma tare a ce ku suka shigo APC, kuma tun tana PDP ba suke tare a ce ku. A ce ku ubangidanta ne.
Na fahimci cewa abu biyu ya faru. Na farko ta san cewa wannan kalamin da ta yi zai biyo baya da kula. Na biyu sako ne na gidan Atiku Abubakar ta isar ma 'yan Najeriya.
Fati zinan akwai shugabanni, akwai Bola Tinubu da kamfiyarsa, akwai Atiku da kamfiyarsa, akwai shi Baba Buhari da jama'arsa.
Jama'a, muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC. Barkanku da zuwa ga shirin mu na tsaka mai wuya. Kamata ya yi a ce yau mun zo mun ci gaba da sauraron muhawarar da muke yi akan rikicin jam'iyyar APC ta jihar Kaduna. To amma kuma magana da ministar matan Najeriya Hajiya Aisha Jummai Alhassan da ake wa lakabin Mama Taraba ta yi, wanda kuma aka warwatsa ko ina a duniya, ne cewa ita mai gidanta Atiku Abubakar za ta goya baya in Allah ya kai mu zaɓen 2019 ba Buhari ba. Ya sa dole mu canja alƙibla, mu auka cikin wannan zancen da ya ɗauki hankalin mutane kuma ya kawo musu rabuwar kawuna.
Sunana Al-Hassan Sha'ibu, wanda aka fuskani na da minista. Magana da Aisha ta yi minista ta Muhammadu Buhari ba ƙaramin kuskure ce, saboda ita siyasa da kake gani an ce siyasa ra'ayi ce kwarai kuwa, amma tunda siyasa ra'ayi ce, amma kuma ai ba ce siyasa hoka ba ce ko? Duk lokacin da aka ce mutum mai mutunci ne mai daraja, mutane suna ba shi mutunci da daraja, to kai ma ya kamata a ce ka ba shi mutunci da darajar shi. Tunda shi dai tsohon nan siyasan nan da kake gani yana yi, shi wai yana yi ne don ƙasar ba, kuma don jama'ar ƙasa. Sun ga tunanin da ita Aisha take cewa ko da za ta je ta faɗa a gaban Buhari da ce ita kaza da kaza me da me me da me ta gode ta yi menene, to ni ina ganin kawai ba maki lokacin siyasar ta ne Allah ya kawo shi, ƙarshen siyasar ta ne Allah ya kawo shi.
Sunana Muhammad Jimmy Ibrahim, mai sharhin al'amuran siyasar Najeriya. Game da wannan abin da ya faru tsakanin Mama Taraba ma'ana in ta faɗi ra'ayinta akan cewa ita tana tare da mai gidanta. Wannan duk da cewa su ‘yan Buhariya abin bai musu daɗi ba, to amma dai wannan idan har an kallo an nazarce shi a hankalce za a iya ganin cewa ita ta faɗi ra'ayinta ne, kuma babu illa akan mutum ya faɗi ra'ayinsa. Ƙarewa ma APC nan fa amalgamation ne, ba wajen iyace da cincin ta aka faru ba, da kuma iyace wanda wasu fito daga PDP, wasu fito daga EAC, wasu fito daga wani ne fati duk daban-daban ne. Kuma ba a tsammani inda an zo an haɗa an kafa wannan abin a ce kuma mutum da zai tuna ta baya ba. Ta haka ne abin da Mama Taraba ta yi na tuna cewa da tushenta abin wanda yake ya dace.
Haka ne, daga lokacin da Maman Taraba ta yi wannan kalamin nata ya raba kawunan mutane manyansu da ƙanana, to ma ba ƙusoshin gwamnati da na jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ba. Izuwa yanzu aƙalla minista ɗaya na wasanni Solomon Dalom da gwamnoni aƙalla guda biyu da suka haɗa da Nasiru El-Rufai na Kaduna da Ibikunle Amoshun na jihar Ogun sun fito sun cicciki ita minista sosai, suna kira a kanta da cewa lallai sai ta sauka daga mukamin nata. To amma kuma kamar yadda aka ji tana da mugwaya baya da ke ganin faɗan ra'ayinta ai ba laifi ba ne, tunda dai kundin tsarin mulkin Najeriya ya baiwa 'yan Najeriya ɗin damar kowa ya samu wannan ƴanci na faɗa albarkacin baki. To akan haka ne wakilinmu na Abuja Hassan Maina Kaina ya gayyato mutane biyu masu suna iri ɗaya, dukansu Abdullahi ne amma kuma masu bambancin ra'ayi akan wannan lamari, wato Abdullahi Alabura mai kare Maman Taraba ɗin da kuma Abdullahi Aliyu Katsina na kungiyar magoya bayan Buhari ta BSO, wanda da shi ne Hassan zai fara mana.
Abdullahi Aliyu Katsina, menene ne ke cikin wannan maganar na Maman Taraba?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Da farko dai ita Maman Taraba a nawa fahimtar na fahimci cewa abu biyu ya faru. Na farko ta san cewa wannan kalamin da ta yi zai biyo baya da kura. Na biyu sako ne na gidan Atiku Abubakar ta isar ma 'yan Najeriya cewa Turancin Adamawa ya shirya tsaf wajen sake takara a zaɓe mai zuwa na shekara 2019. Saboda haka wannan abubuwan bai wuce wannan ba, ta nuna tana tare da shi kuma ta ɗauko saƙon gidan shi da isar ma duniya gaba ɗaya cewa wannan shi ne abin da ke faruwa yanzu a ƙarƙashin ƙasa na ɗan takararmu wanda muke mara mu baya kuma wanda muke so ya zama shugaban ƙasa zaɓe mai zuwa a ga halin da gidan yake ciki.
To amma Abdullahi Katsina, daga ɓangarenku kun tada kura sosai, inda har ma ministan matasa da wasanni Mr. Solomon Dalom ya nuna bacin ransa ƙwarai da gaske, inda har ma ya kira ga rede da gaggauta sauƙi daga kan mukaminta ko kuma shi shugaban ƙasa ya sauke ta. Kuna ganin ba su da ‘yancin faɗin albarkacin bakinta don ta yi wannan ɓangaren a siyasance?
Ai, tana da shi, shi sun ya ma ta faɗa haka, inda ta san ba ta da shi da ba za ta faɗa ba. Amma inda da yake fitar da wannan kalamin nata bai wuce yanzu yanayi ne ake naya za a fito Najeriya daga halin da ke ciki. Yanayi ne na shugaban ƙasa ya dawo daga jinyar shi lafiya. Ana kokari a ga cewa an mara ne baya na ganin cewa ya sauke nauyin alƙawura da aka yi Najeriya na lokacin da ake yin kamfe. Ba a yanzu sai irin wannan magana ba gangar siyasa aka buga ba na farko. Na biyu lokuta akwai ‘yan takara da yawa wanda suke da ambition na yin takara, wanda kuma mutane magoya bayan suna fitowa su ba su yi magana ba, amma magoya bayan su ma ba su yi magana irin wannan ba, sun yi shiru amma suna aiki ƙarƙashin ƙasa. Saboda ni ina ganin cewa babban kuskure ne mutumin da yake ƙarƙashin shugaban ƙasa a matsayin shi na babban minista, kuma yana cikin wanda ya yi rantsuwa cewa zai mara baya ma shugaban ƙasa wajen sauke nauyin alƙawarin da ya ɗauka a lokacin kamfen. Ya ce kuma yau an waye gari, maimakon a yi aiki da mutane za su gani su yaba, sai kuma a zo a karkatar da tunanin mutane zuwa yin takara na shekara 2019 wanda lokaci bai yi ba. Yau da ba minista ba ke ba ta yi wannan maganan, ana iya ganin shi a matsayin wani wanda yake neman shiga a wajen Atiku Abubakar. Amma yau minista, duk wani minista da yake a ƙarƙashin gwamnatin nan, ya kamata ya kasance yana da 100% loyalty da shugaban ƙasa.
Na'am, Alhaji Abdullahi Alabura, ka dai ji abin da shi Abdullahi Aliyu Katsina ya faɗa ko?
Eh, kwarai da gaske na ji wallahi.
Da farko a ɓangaren ku na Maman Taraba, yanzu kun amince cewar ita sunanta Aisha Juma'a Alfan ta yi kuskure?
Eh, to ka san Hassan, wato magana yadda ka fahimci magana ba dole ba ne ba fahimci magana kamar yadda ni zan fahimta.
parties din nan akwai shugabanni akwai manya-manya a cikin wannan gurin akwai bola tinibu da kamfiyarsa akwai ajiku da kamfiyarsa akwai shi baba buhari da jama'ansa kowa daga wani party aka fito aka hada karfi da karfi ya zama mun kwace kuka wannan gwamnati da garin PDP haka kowa yana da ubangijinsa ko kowa yana da magoyi yana da kowa ubangijin kuma da magoya bayan sa in ta hajiya fa ta sani daga PDP da shi gure PDP kuma tare a cikin kuka da gure PDP kuma tun tana PDP ba su ki tare a cikin ta kuma ba ta fara ba ta saba kaga ni ko a cikin ubangijin ta ne sannan da aka zo aka yi nasara manyan nan zaka ci zaka dauki minista ka ba wa shi kuɗi zaka dauki minista ka ba mu kunkwaso ne kaga ni sun ga sun tsere lokacin to mun yi da yanzu kowannen kowane group kawo jama'a kuna sun kawo jama'a sunan ita hajiya Allah ya sa ta samu karkama ta fa'ida kar ta tarawa
eh wannan batun da kawai duk kowa ga san da wannan magana shi ne menene yasa tana minista karkashin Muhammadu Buhari kuma take campaign a wannan daban ana kaman tana da abin da tura ke cewa divided loyalty kaman wato tana son gida tana son daji
a ba mu ganin divided loyalty a ciki ta gane ko abin da ta mu ganin divided loyalty shi ne ita ta samu kanta ne a kashin Buhari tana aiki mu Buhari amma mu ganin ra'ayin siyasa a cikin APC tana da wannan gidan ta shi ta fito babu munafunci ta fada idan ita na ita ce ne ne ta ta kashin Buhari kuma tana aiki kuma da shekara uku ne daga yanzu zuwa shi tunkina shi ne tunkina shi nan ba kai shi ba kuna ba kuma gane ba aikin ka ne gane ba in a cikin aikin ka ne aka samu ko sai wani abu na munafunci ka gane ko ba wani ra'ayin ta fada ba tana magana fa idan an ji tunkina shi ne fa tunkina shi ka ai wancin gwariya shi da yayi
to Abdullahi Aliyu ka tana bayan zawo gare ka daga bangaren ku manyan ku da kananan ku kamar da naga baka irin su Solomon da London da sauransu suna ta kira-kirayen Muhammadu Buhari ya sallame ta daga aiki ko kuma ita da kanta ta yi murabus duba da abin da ya biyo baya ya kake kallon wannan kira-kira da kuke yi a halin yanzu
to Alhaji Hassan ni kafin nan an so na ina so shi ka kura na gyara gyaran da nake so mushi ne maganar cewa tana tare da shi a turancin Adamawa kuma tana goyon bayan shi ai ba ta ba abu ne ba a Najeriya ban yi tunanin cewa sai ta fito ta yi wannan za ta kara jaddada da wannan ba kowane ɗan Najeriya ya san tana tare da Atiku Abubakar kuma kamar yadda Atiku Abubakar ya kawo ta ai su Tinubu da sauran ɗan takara an ba su irin wannan dama kuma sun ba da mutanen su amma ban yi tunanin kuma har yanzu in ba kuskure ne ba irin mutanen su Bola Ahmed Tinubu su Rafi Musa Kwankwaso da sauransu yana da wahala a ce ba sa takara ba sa da sha'awar yin takara kila a zaɓe ne ba kila kuma in Allah ya kaddara shugaba Buhari ya gama takarar shi kaga kenan shin shi Atiku Abubakar daban yake da irin su Bola Ahmed Tinubu ko su ɗan gidan Atiku Abubakar sun fi ɗan gidan Bola Ahmed Tinubu sun nuna biyayya ga Bola Ahmed Tinubu ga ubangidan abin da nake so mu gani a nan wuri shi ne ita Jummai Alhaji Mamman Taraba minista ce a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Buhari abin da ya dace shi ne loyalty ɗinta da ubangidanta wanda ya kawo sunanta daban loyalty ɗinta ga mai gidanta wanda take yi ma aiki kuma wanda ta fahimci irin kujeri da yake da shi na ci da Najeriya daban daban saboda haka ni a nawa fahimtar ta yi wannan abun a lokacin da bai dace ba kuma ta yi wannan abun a bisa kuskure babba a matsayin kalibi da cikin manyan jami'an gwamnati
ina zuwa Abdullahi eh kafin ka ci gaba yanzu kuma bangaren su ashe wata kila za ku so ku ga cewar Maman Taraba ta fito ta nemi gafara kenan ko
yawa abinda ni nake gani saboda ban goyi bayan shugaban kasa Buhari ya kore ta ba
Abdullahi Alabara kana jin mu ai
eh ina jin ku
to kaga su mutanen Buhari Support Group suna ganin cewar ya kamata ita Maman Taraba ta fito ta nemi gafara abinda ta yi ko da kuke karkashin ta za ku bata wannan shawara ta fito ta nemi afuwa
kuma da lagashi ku malamai to jama'a iyakacin abinda lokaci ya ba mu damar mu kawo muku kenan a wannan safiya sai kuma rana wato yin Allah ya kai mu mu dawo mu ci gaba da wannan magana din muna gode da su bakin namu Abdullahi Alabura da Abdullahi Aliyu Katsina da kuma shi wakilin namu na Abuja Hassan Maina Kaina wanda ya shirya wannan tattaunawar ya hada ta ya aika mana ita daga can Abuja a madadin su duka Aliyu Mustafa Sakwata ne a Washington DC
To ma sauraron mu a muna aikin gafara ba za mu iya kawo muku labaran duniya a takaice ba sai dai a biyo mu a shirin hantsi a ji sabbin shirye-shiryen namu kamar yadda muku alƙawari sai Allah ya kai mu.